أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى قام يؤشرن دياد وطن صفر تجرى النبي صلى الله عليه وسلم دبو دياد دري حدود تلاتن دا ترى وما قوما دوطن شادين ميلادية دبو بيد قوم الشابقي وانا مسلاتي ميتان البغتا جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da darasin hadisi a cikin littafin Umdatul Ahkam min Kalami Khairul Anam, wallafa babban malami al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi alayhi rahmatullah. Muna cikin babun nuzur, a cikin babun nuzur za mu tashi hadisi na hudu a cikin babun, kuma shine hadisi na 374 a cikin littafin Umdatul Ahkam din gabaki daya. مالا الجمائلي رحمة الله عليه يتشي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقضه عنها. وأن حديث أنساموشي لصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان الأمة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس بابا قوبني من سن ترجمة من سن تاريخ شاه إن إذا كنت صحابي وأن دسكي ماشية وحديثي كما ماشية وفكه فتوين سيدنا عبد الله بن عباس كما يدعى الإمام ابن حزم يفدى سلتا فنزع الإحكام في أصول الأحكام زائية تاغ مزلدي ما سيوى سوداك باب بقات أخصاب وترجمة أقمدش يتشي. استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة يعني مفتور النبي صلى الله عليه وسلم في نذر أجمد ون الواشي كوبا كنشي كان على أمه ون ديك أكم ما مرسى ما مرسى تايبا كنشي كو تاي الواشي شيكما ألا مدوك كنشركي كربران تبت تكابا تو فتور دا عبد الله بن عباس يكي بعد الأباري سعد وياي شنتو ميزيي zai mata ko ba zai mata ba a matsayinsa na danta, shin zai mata wannan ba kancan da tai ce za ta yi kuma Allah ta'ala bai ba ta iko ta cika ba ko ba zai mata ba. Tuwfiyat qabla an taqdiyahu, ta rasu kafin ta cika wannan ba kancan, ta yi ba kancan, ta yi alwashin amma kuma sai ta rasu, Allah bai ba ta ikon yi ba. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيمائك عليه السلام يتشي فقضه عنها توقت كامتا 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 شي. وانا حديثي تفسكو شي دي وذا أكليش نفركو سعد بن عبادة. سعد بن عبادة رضي الله عنه سنن سعد سنن بابن سعبادة sunan kakansa Dulay, lamun da dalun dhamma da lamun da fatha ala wazni Tu'ayni, sannan kuma sunan kakansa na biyu Haritha, sannan shi ba Khazraji ne, yana cikin kabila babba ta Madina Banul Khazraj, kai ba ma haka ba shine Sayyidul Khazraj, shine shugabansu shine Sayyidul Khazraj, kaman yadda Sa'ad ibn Mu'ad yake Sayyidul Aws, shi kuma shine Sayyidul Khazraj. An sha faɗa mana cewa manyan kabilan Larabawan Madina biyu ne, akwai Banul Aws akwai Banul Khazraj, To akwai Sa'ad ibn Mu'adh, Sayyidul Aws. Akwai kuma Sa'ad ibn Ubada, shi kuma Sayyidul Khazraj. To shine wannan. Yana ɗaya daga cikin sahabbai wannan da ake ce musu An-Nuqaba, wanda suka taho kafin Annabi sama ya hijira daga Makka ya koma Madina. Suka zo suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda dai sun ga danginsa na Makka suna cutar da shi, to su sun shirya masa wajen zama a Madina, ya bar Makka ya dawo Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'a, Allah bai masa umarni ya hijira ba, saboda haka su koma su je su ci gaba da wa'azi a cikin al'ummar su 12, 12 naqiban. To yana cin waɗannan An-Nuqaba din, wato wakilai su 12 da suka koma zuwa baɗi, sai ga su sun dawo tafiyar su ta albarka, sun je sun yi da'awa, mutanen da suka taho da su yanzu sun kai 70. Inna zuwan farko su ne ake ce musu ahlul bi'a al-aqabati al-ula, ahlul bi'ati al-aqabati al-ula, su ne wanda suka zo suka yi ma manzo Allah sallama chaffa, wato suka masa mubaya'a ta farko, su 12. Daga nan waɗanda suka dawo su kuma sun kai su 70, hadda waɗancan 12 ɗoriya 58 kenan ko, suka dawo shikenan, sai aka ce su kuma su ne ake ce musu ahlu bi'atil aqabatil akhira ku as-saniya, suka dawo. To shi Sa'ad yana cikin na farko, Sa'ad ibn Ubada radiyallahu anhu. Mamarsa ita wannan mamar tasa da ta rasu, sunanta Amratu bintu Mas'ud, ita ma sahabiya ce. Iyaka dai ta rasu a zamanin Annabi sallama gashi a shekara ta 5 bayan hijira ta rasu. Amratu bintu Mas'ud, mamar ita Sa'ad ibn Ubada, ita ce ta rasu. Ta rasu a shekara ta 5 bayan hijira. Shi Sa'ad ibn Ubada malamai sun yi sabani, ya halarci Badar ko bai halarci Badar ba. Al-Imam al-Bukhari ya tabbatar da ya halarci Badar. Amma wasu malaman irin su Ibn Sa'ad, al-Imam Muhammad ibn Sa'ad a cikin At-Tabaqatul Kubra, shi ya tafi akan Sa'ad baya cikin waɗanda suka halarci Badar. Sannan tun kafin musulunci, kafin Annabi sama ya zo Madina, yana ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutanen Madina waɗanda suka iya rubutu da karatu. Kun san a wancan lokacin umma ce ummiya, Allah ya aiko manzo sama a cikinta. Har manzo sama ya faɗa ce, inna qaumun ummiyun la naktubu wa la nahsibu, mu mutane ne da ba mu iya rubutu ba mu iya karatu ba, ummiyai kenan. Har ana lissafa mutanen da kakaf suka iya rubutu a Makka ba su fi mutum 20 ba, a inda a Madina kakaf mutanen da suka iya rubutu su 11 ne. In ka zagaye gabaki ɗaya birnin Makka da Madina, mutanen da suka iya rubutu ba su fi 30 ba. To shi Sa'ad yana cikin waɗannan mutanen waɗanda suka iya rubutu da karatu a Madina tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ƙwararre ne shi a wajen iyo, ya iya iyo sosai. Sannan kuma mutum ne ƙwararre a abin da ya shafi harbi. Sannan bayan haka mutum ne mai kyauta, Allah ya taimake shi, yana da ɗabi'a ta kyauta. Har ana da karin magana ana cewa, man kana yuridu shahman wa lahman falyati Sa'ad ibn Ubadata, man kana yuridu lahman wa shahman, duk mutumin da ke son ya ci nama ya koshi ya sha mai, to falyati Sa'ad ibn Ubada, to ya zo wajen Sa'ad, inda ka zo sai ka ci nama. An ba da labari, al-Imam Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi tabi'i ya ce, kana yu'ashshi 80 min ahli suffata kulla laylati, duk dare sai ya ciyar da ahli suffa, waɗannan sahabban da ba su da gida suke zaune a masallacin manzo Allah sallama, kullun sai ya ciyar da daddare, sai ya ciyar da mutum 80 duk dare, mutum 80 yake ciyarwa daga cin ahli suffaci. Kasancewar shi ne aka so Ansar lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi mutanen Madina suka so ya zama khalifa kaga shi ba karamin mutum bane mutanen Madina shine a tunanin su suke tsammanin ya zama khalifa shi ya shugabanci zuwan su suka zo suka tarar da su sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ana mitin manzon Allah sama kai suka je suka su sayyidina Abu su suka fara tafiya su sayyidina Abu Bakar suka je suka tarar da su suna mitin har sayyidina Abu Bakar yayi magana shi din nan shahararriya nahnu al-umara wa antum al-wuzara mu ne shugabanni manzon sama ya ba da kaida ya ce innamal a'immatu min quraishi shugabanni daga quraishawa suke saboda ka nahnu al-umara wa antum al-wuzara mu ne shugabanni ku kuma mataimakan mu ne to sa'ad ya rasu shekara ta 15 ko 16 bayan hijira ko 16 ko 15 bayan hijira a garin Sham wasu ce ya rasu a Busra da Ja ba al-Basra ba al-Basra ba Busra ta Sham ta garuruwan Sham wasu kuma suka ce a ya rasu ne a garin Hauran duk garuruwa ne daga cikin biladun Sham saboda ka a takaice dai kawai ya rasu a ƙasar Sham a shekara ta 15 ko ta 16 bayan hijira to shine ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarsa ta rasu alhali kuma ta yi bakance ta yi alwashi kuma gashi ta rasu bata cika alwashin ba to yanzu zai iya mata manzon sama ya bashi fatawa cewa eh yayi to malamai sun tattauna akan wani irin alwashi ne ta yi babu tasrihi ba abin da ya fito da bayani fili cewa ga irin alwashin da ta yi shin ta yi alwashi ne da ake ce mishi annazrul mutlaqu ko kuwa annazrul mu'allaq wanda muka yi bayaninsa a karatun baya wasu malamai kaman irin su ibn al-mulaqqin rahmatullahi alayhi sun kawo maganganun da malamai suka yi a game da irin alwashin da aka yi wasu sun ce azumi ta ce za ta yi wasu kuma suka ce a yan tabaiwa ta ce za ta yi wasu kuma suka ce sadaka ta ce za ta yi to duk dai an tattauna babu wani nassi da ya tabbatar da ga irin alwashin da ta yi kawai dai an ce ta yi ta rasu fi nazrin kana ala ummihi akwai bakance da mamarsa ta yi kuma bata samu damar cikawa ba har Allah ya karbaranta manzo sama ya bashi fatawa cewa ta yi in ba ku manta ba mun tattauna akan mas'alar ta shafi rama ma mutum azumi na bakance wanda malamai da yawa sun tafi akan cewa in mutum ya yi bakancen azumi ne to kai tsaye wannan a masa to anan ba a tantance wani irin bakance ta yi ba na kuɗi ne ko kuwa a'a na azumi ne babu wata magana ta tabbatar da haka shi yasa malamai suka tafi akan cewa a ɗauka kawai kowanne ne ma ta yi bakance ne cewa za ta yanta wani bawa ne a ta yi bakance ne cewa za ta yi azumi a ta yi bakance ne cewa za ta yi sadaka to duka idan mutum ya mutu aka san da wannan to a cika masa shine abinda hadisin yake karantar da mu malamai sun tattauna akan shin yanzu wannan rama wadda za a cika mata bakancanta da za a yi sai ta yi wasiya wasu malamai suka tafi akan cewa shar'i sai idan ya yi wasiya wasu kuma suka ce a in dai an san yi wannan bakancan ko ya yi wasiya ko bai yi wasiya ba to a yi masa mun gane ai maganar su kuma ita ce tafi ko daga cikin fikihin wannan hadisin akwai ada'u al-huquqil wajibati 'anil bayt ayyima mamaci haƙoƙan da aka san su a kansa mutum ya mutu an san akwai wasu haƙoƙa a kansa to ai masa saboda ya samu kwanciyar kabari lafiya lau bashi ne ake bin sa a biya mishi ba kance ne bashin Allah kenan a biya mishi zakka ce lokacin yin ta yayi ya mutu bai yi ba a fitan masa da zakkar sa da sauran irin waɗannan abubuwan da ake ce musu al-huquq haƙoƙa da tu'addun al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace tabbas shi kun mai da haƙoƙa zuwa ga masu sura na gobe kiyama duk haƙƙin da ka ci na wani ba naka ba to sai an fitar da shi ranar lahira
haka in haƙƙin Allah ne to shi ma haka iyaka haƙƙin Allah ana ma mutum fata Allah zai iya yafe masa domin malamai suna cewa huququllahi ta'ala mabniyatun 'alal musamaha wa huququl adamiyyin mabniyatun 'alal mushahaha haƙƙoƙan Allah ana gina su ne akan Allah zai iya yafe ma mutum amma haƙƙoƙan 'yan adam to kowa fa kanshi ya sani so da kada mutum ya tafi da haƙƙin wani kana gobe kiyama sannan fiqhu nabi na cin hadisin malamai suka ce istifta'ul a'lami in amkana in zakai fatawa to ka darja malamin da zaka tambaya ka tabbatar da malami ne masani in zai yi in ba zai yi ba kuma to baka da wanda ka san shi ne yafi ilimin to shi kenan sai ka tambayi duk wanda ka sani aka ce malami ne amma abinda malaman usul fiqi suka ce da yawan su shine daga cikin sharɗin shine fatawa ne neman fatawa to an yahtara al'alama ya bincika ya zabo malamin da yafi ilimi sannan sai ya tambaye shi fatawa ta gayi nan kage yanzu Sa'd ibn Ubada waye tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai sayyidina Abubakar ko akwai sayyidina Umar akwai sauran sahabbai amma duk bai tambaye su ba sai ya tambayi wa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shine istifta'ul a'lami sannan daga cikin fiqhun da malamai suka fitar a cikin hadisin akwai birrul walidaini kyautata ma iyaye walau ba'da wafatihima ko da bayan sun rasu ne ta hanyar ne ta hanyar yi musu addu'a ta hanyar kubutar da su daga wani haƙƙi da ke kansu ta hanyar sada zumuntarsu ta hanyar ci gaba da girmama abokanansu duk wanda yana cin haƙoƙan iyaye akan mutum ko da bayan ba su nan shi ya ci gaba da yi ya ci gaba da sada zumuntarsu ya ci gaba da yi musu addu'a wasu haƙoƙa da ake bin su ya biya musu sannan kuma ya ci gaba da musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah madaukakin sarki ya nawwara kabarinsu kaza da sauran makamantan irin waɗannan addu'o'in yana da kyau wajibi ne a ce mutum yana mai iyayensa wannan to wannan shine wannan hadisi shi hadisi na gaba an Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullahi inna min tawbati an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi fa qala rasulullah sham amshik alayka ba'd malik wa huwa khayrun lak wannan hadisin an samu shi daga sahabin annabi sama Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna min taubati lalle daga cikin alamar tubana an ankhali'a min mali in yanki wani abu daga cikin dukiyata kai in kubuta daga dukiyata gabaki dai in yi sadaka da dukiyata dukiyata duka ta zama ba tawa ba in yi sadaka da ita shine an ankhali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi a matsayin sadaka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma in miƙa ma manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya zama ya tabbatar da na ba da wannan sadakar yi min shaida a wajen Allah cewa tuban da nayi tuban gaske ne fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi ma'aiki alaihi salam sai ya ce ma Ka'ab amshik alayka ba'd malika a'a ka rike wani abu daga cikin dukiyarka fa huwa khayrun laka shi yafi maka alkhairi wannan hadisi an samu shi kaman yadda muka ji daga Ka'ab Ka'ab radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ahadu thalathati alladhina khulifu dai daga cikin sahabbai guda uku wadanda suka ki zuwa yakin Tabuka ba a matsayin munafikai bane su yakin Tabuka shine yaki na karshe da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya fita bayan shi ba a sake samun wani babban sha'ani da manzo Allah ta sama yayi ba shi kuma hijjatul wada' hajjin ban kwana to wannan yaki da aka yi shi a shekara ta 9 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam yaki ne da za a yi shi a wajen gari domin yau daga Madina zuwa Tabuka ya kai kilomita wajen 300 ko bai kai 300 ba ya kusa saboda tafiya ce mai nisa kuma a kafa za a yi sannan kuma sai yazo daidai lokacin ana cikin zafin rana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a dabi'ar sa idan za a je yaki to yuwari shi tauriya, idan za a tafi Maiduguri ne sai ya ce Lagos za a, ko ya ce gabas sai ya ce za a je gabas sai ya ce yamma za a yi. Saboda ne, saboda kada munafikai su je su tsiya. To amma wannan yakin manzon sa mai fito kwalo-kwalo ya ce Tabuka za a tafi saboda wahalar da za a sha. Shi yasa Qur'ani da ya tashi fadin sunan yakin sai ya ce sa'atul usrati, sa'atul usra wato lokacin tsanani. To sai mutane suka kasu gida hudu. Na farko su ne musulmai waɗanda suka yadda su bi Annabi sallallahu alaihi wasallama lafiyayyu masu wadata. Wani ma sai ya zo ya ce ya ɗauki nauyin mutum goma, shi zai ba su abinci, shi zai ba su abin hawa, ha a je a dawo. Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ai shi ne ya zo ya kawo wannan raƙuma jeri guda. Wanda manzon sa mai minna da abinda sayyidina Uthman ya ce ma darra Uthmana ma fa'ala ba'da al-yawmi, daga yau da abinda sayyidina Uthman zai aikata ko wani irin zinubi ne ba zai cutar da shi a wajen Allah ba sakamakon wannan sadakar da yayi. Ko wannan yakin ne sayyidina Uthman ya samu wannan tacin, manzon sa mai faɗa masa haka. To aka shirya musulmai kenan waɗanda suka tafi yaki. Kashi na biyu su ne munafikai, sai suka yi aikin nasu suka yi tsiyar ka shirya, suka haɗa gulma cewa ba za su je ba, za a ji su la tantiqu fil har. Allah ya musu raddi ya ce qul naru jahannama ashaddu harra, sai la tantiqu fil har, ana wannan garjar ranan ne zai zo ya kwashe ku ya fita da ku kai ku je ku mutu a banza, in ji munafikai. Allah ya ce wutar jahannama ta fi zafi. Saboda haka su ne kashi na biyu. Kashi na uku su ne ashabul a'za, su waɗancan munafikan su ne al-mu'adzihu, su ne wanda suka riƙa zuwa wallahi ba ni da lafiya ma ya ma'aikin Allah, Allah matata gab take tana wiwa ya ma'aikin Allah, musu ne ce je ka Allah zai gafarta maka, da aka ba su dama lafiyar su lam suka ki tafiya. To sai na uku, kashi na biyar, na hudu su ne su kuma su uku bayan waɗannan ashabul azab, waɗancan su kuma al-mu'azzirun munafiqai. To kashi na hudu su ne su kuma waɗannan su uku. Na farkon su shine Ka'ab radiyallahu anhu. Akwai Hilal ibn Umayya, shi Hilal ibn Umayya dattijo ne, shekarun shi ma sun ja da yawa. Shi na ukun su shine Murarat ibn Rabi al-Amiri, wancan Hilal ibn Umayya al-Waqifi, su uku kenan. Su ba munafikai ba, suna cikin musulmai, amma kawai sai suka irin abin nan da mutum sai ka je na tashi bai san abin da ke damun shi ba. Ka'ab ya ce wallahi sai na shirya komai in ce ai gobe zan bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yanzu kuma kawai na kasa fita. Haka aka yi ta yi, har aka kai Tabuka. An kai Tabuka, an yi hemomin da za a zauna sai manzon sama ya waigo. Ka'ab ya ce wallahi na zata manzon Allah ta sama ba zai gane ban zo ba saboda yawan jama'a, an tafi da yawa. Ya ce wa kana ashabu rasulillahi ta sama yawma idin kasirin la yajma'uhum kitabun hafizun, ki sahabban Annabi ta sama da yawa a wannan lokacin ba wani littafi, diwani, document ko register da za ta iya tattara sunayensu. Amma ana zuwa manzon sama ya waika ya ce aina Ka'ab, ka faru ta ƙari ce ina Ka'ab, sai wani ya ce wallahi ya ma'aikin Allah ai bana ya samu noma ne kawai, ai kuɗi ne, ai ya noma shinkafa, ya noma wai, ya noma shi yasa yanzu ina zai iya shiga cikin mu. Mu'az dan Jabal yana jin sai ya ce bi sama qulta ma nazunnu bi Ka'ab illa khaira, yace tur da abin da ka faɗa wannan shaida taka ba mai kyau bace ce wallahi ya ma'aikin Allah ba mamar ka abu kowanne zato sai na alheri habashu uzhun akwai uzrin da ya hana shi ya taho to shine ka abu ai yace waɗannan mutanen guda biyu bai manta su ba a cikin abin da ya kara ma sai da yace ai hadda ma kallon aiki rigar shi ya kallina ya kallina su rigar shi da aiki anan duka da baji anan su suka hana shi ya taho shi kuma Mu'adh ya kare shi ya masa kyakkyawan zato to aka jefa yaki aka dawo ba ai yaki ba kafirai suka ji tsoro suka gudu ai ba yakin Tabuka ba shikenan suka dawo bayan an dawo masu uzuri suka ci gaba da zuwa yi manzon sa masanni da zuwa uzurin ƙarya sai manzon mai ce je ku Allah ya gafarta mu wannan ya ƙarya ya zo a ce je ka munafikai kenan ka Abu Dawa Hilal ibn Umayya da Ar-Rabi' ibn Amir dukkanin su Amir ibn Ar-Rabi' dukkanin su suka zo wajen manzon sa suka faɗi gaskiya suka ce wallahi ya ma'aikin Allah ba abin da ya hana mu tafiya hakan nan kabi yace ni mutum ne mai fasaha domin ni mawaki ne wallahi ina da maganganun da zan iya tara ma manzo Allah sama in naga dama ma sai in sa magana tawa a waka ghira baituta amma duk ƙarya ce amma na sani qur'ani zai zo ya sako wa yafdahu li qur'ani zai tuna min asiri sai ya faɗi gaskiya to shine sai aka ce su tafi sai an saukar da hukunci game da su sai da suka yi kwana 50 ba a musu magana in suka shigo gari suka fara tafiya tun daga gida su zo har masallacin manzon sama ba wanda zai kula su Ka'ab ya ce in aka gama sallah sai na je na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon sama ya dukar da kai kwana 50 suka yi ba mai kula su suna zaune da matan su sun yi ƴan kwanaki aka aiko aka ce kowa ya tafi gidansu Ka'ab ya tambayi mai sako yace masa ke sa annabi yace yace ni da ya ce musu tafi gidansu shikenan kawai ya wuce ya tafi shi bai ma san a ƙara wata magana saboda bin umarnin annabi sallama rannan Ka'ab bakin ciki ya dame shi ya dugunzume shi kawai sai ya haura katanga ya fada gidan wani dan uwan shi dan babban sa dan wa da dan kanye suke yi masa sallama yake amsawa yace amma ta'rifuni anni uhibbu Allah wa rasulahu shi dan Allah yanzu baka san ina san Allah da manzon sa ba yace ko kula shi bai ba an hana su musu magana fa ba a musu magana kwana 50 Ka'ab yana cikin wannan yanayi aka zo aka kawo sarkin Rumawa na Larabawa a wannan yankin ya rubuto masa wasiƙa ya ce mun ji cewa mutumin naka ya walakanta ka kana babban mutum a matsayin ka na babban mutum a ce yawo maka wannan walakancin wai har ya ce ka a maka magana ka zo mu za mu maka sarauta za mu baka dan galadima ko shi ka zo za mu maka sarauta kaje ya ga takarda ce wallahi wannan fitina ta fi wanda nake ciki girma ya kacce ta takarda saboda imani shi da suke wannan kwanaki 50 din cif aka saukar da aya cewa an gafarta musu to kakka so kuma nan ka ga yadda sahabbai suke gaggawa kowa ya zama shine na fankon wanda zai isar da bishara gare su Az-Zubair ibn al-Awwam shi ya fara kaiwa gidan Ka'ab yace abshir ya Ka'ab shi kai bishara ta tabbata a gare ka Allah ya saukar da gafarta muku ku ukun duke gabaki daya da aka tashi ma sai da aka fara laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di qad yazigu qulubu fariqan minhum aka saukar aka ce wa ala thalathati alladhina qulibu haka su ma ukun nan wannan da aka kyale su aka aje hukuncin su a gefe guda hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat har sai da ƙasa ta musu kunshi diyalwan Madina sai su koma suna rayuwa kamar a cikin rami suke saboda damuwa aka ce an gafarta musu to wannan shine dalilin da yasa Ka'ab yayi wannan daga jin dadin sa yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin jin dadi yace yana shigowa masallaci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na masa murmushi shikenan ya ga manzon sama yana masa murmushi ya tafi gaban manzon Allah ta sama to shine ya faɗi wannan maganar anan hadisin mai tsawo ne to shine sai Ka'abu yake cewa daga cikin tuba na ya ma'aikin Allah dukiyata gabaki ɗaya da nake da ita yanzu ba tawo bace zan ba da ita fi sabilillahi duka shine sai manzon ya ce a'a amshik alayka ba'd malika fa huwa khayrun laka dibu wani abu daga cikin sadaka babu laifi amma kakka kwashe dukiyar ka duka ka bada kakka kwashe dukiyar ka duka ka bada kun gaye kama da wasiyarwa Sa'ad ibn Abi Waqqas da muka baro a baya Sa'ad yace zai yi wasiya da dukiyar sa duka manzo sune yace a'a yace rabi manzo sune yace a'a haka har dai aka zo nawa as-sulus yace zai kasa gida uku ya bada kashi 1 cikin uku Allah sune ya jinjina masa yace 1/3 fana da yawa Ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace da mutane za su gangaro su bar sulusi in za su yi wasiya su dawo rubu'i 1/4 to da yafi saboda fa manzon sama sai da ya jinjina to wannan shine Ka'abu Ka'abu radiyallahu anhu Ka'abu mawaki ne yana da baitota da yayi sosai malamai suna cewa kana shu'ara'un nabiy sallallahu alaihi wasallam salasatan mawaqan manzon sama wadanda suke waka domin kare addinin musulunci da waken su su uku ne akwai Hassan ibn Thabit akwai Abdullah ibn Rawaha akwai kuma Ka'ab ibn Malik dukkanin su kuma mutanen Madina ne Hassan balansari ne Abdullah ibn Rawaha balansari ne Ka'ab ibn Malik shi ma balansari ne dukkanin su ansaru ne duk da akwai Ka'ab ibn Zuhair ko akwai Ka'ab ibn Zuhair amma shi shine mai wanda ake cewa yayi banat su'adu فقلب اليوم مكبول تو قعب رضي الله عنه مواقيني سوسي يا رسول مدينة شكرا تحمسن باين يزرع وسكما ما لميش كتي حمسن دا تايا كسن دي حقا وانا شكرا حمسن دا حمسن دا وانا ابو تنا شكرا دا شكرا دا صحابي سوخ رسول دا يوا توشيني كعب dunan gashi manzo sama ya hana shi yin sadaka da dukiyar sa duka shi dai sadaka da wani abu daga ciki wani yanki daga ciki ba duka ba malamai sun fitar da fiqhu a cikin wannan hadisin da yawa daga ciki suka ce akwai me akwai qasdus sahabati li fi'li alkhair yadda sahabban annabi suke son aikata alkhair sahabbai mutane ne waɗanda sabbaquna ila alkhair kullun gaggawa suke shiga sun yi aikin alkhairi wannan hashi zai sa wani ya ce shi zai bada dukiyar sa gabaki daya duka dukiyar sa ya bada ita fi sabilillah manzo sama ya ce masa a'a ka dibi wani abu daga ciki ka rage wani sannan daga cikin hadisin an fitar da istisharatu ahli al-ilm wad-din fi al-umuri al-muhimmati idan mutum zai wani al'amari mai muhimmanci to ya shawarci mutane ma'abuta ilimi da addini ka nemi shawararsu zan yi kaza ku duba yadda ake kama ne yadda sahabban annabi suke neman shawararsa sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ba shi gona khaybar fa mun karanta a baya amma kuma yazo wajen manzon sa ne ya ce ya ma'aikin Allah me kace umarta ta in yi da gona manzon sa ne ya ce to kai hubusinta ka bai da ita ta zama mauqufa kai gonar ta zama tawqafi ba za a sai da ita ba za a cutar da ita ba babu laifi ga wanda aka nada shi ya zama mai kula da ita ya rika cin wani abu daga ciki bil ma'rufi bayan albashin sa amma ba tare da kuma banna ba ko to kun ga yadda suke so da kai mutum ya dauki rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga yadda suke tattaunawa da manzo Allah sama akan al'amari na abin nan al'amura masu muhimmanci ba haushe ya gaskiya da yake cewa ne shawara al'amarin sa baya lalacewa amma kuma baya da sirri ne ai da raka zama baka da sirri amma al'amarin ka ba zai lalace ba sannan suna da shahararriyar magana da suke cewa har wasu suna danganta ta su ce hadisi ne ba hadisi bane karin magana ne la khaba man istashara wala khashira man istakhara wala ala man iqtasada abubuwa guda uku in za ka yi abu kai shawara to ba za ka taɓe ba bayan kuma kai shawara ka ba Allah zaɓi shi ne istikhara shi ma ba za ka lalace ba. Sannan duk mutumin da ke da iktisadi, mai iktisadi shine auna me ya kamata in yi da dukiyata a lokacin da ya fi cancanta, shi ne ake ce masa iktisadi. To la alama iktisad, duk mutumin da ke da iktisadi wato yake da economization, yake da bin dukiya, yana da tsari a dukiyarsa, ba zai zama mai talauci ba. Irin talaucin nan a ce kayi wa what, to da wuya mutum yake irin wannan. Karin magana ne, ba hadisi ba ne. Daga ciki kuma istihbabu sadaqati shukran lima yatajaddadu minan ni'am la siyama lima azuma minha. Babu laifi an so kai mutum ya sadaka da dukiyarsa domin nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala na abin da ya sabanci na ni'imomin Allah da ya masa, musamman ma ni'imar da ta kasance mai girma. Ni'imar Allah ya ce ya yafe maka, akwai ni'imar da ta wuce wannan? Duk wahalar da muke shafa yanzu muna neman yafiyar Allah ne, wani yau da zai tabbatar da cewa Allah madaukaki ya ce ya yafe mishi, shi dan aljanna ne, shikenan sai koma ta zaman shi a daki ta bacci ko? Amma duk ba mu san abin da Allah ya tanadar mana ba, muna dai ta fata ne Allah madaukaki ya gafarta mana ba dan halin mu ba. To su sahabban Annabi sallama an fice an yafe masa ne, Allah ya karbi tubansa, dan aljanna ne shi, shikenan shine sai ya ji dadi ya ce to dukiyar tashi ma to me kuma zai yi da ita. Ma'aikin sa sun ce a'a, ka rage wani abu da za ka ci gaba da rayuwa da shi da kai da iyalanka. Sannan fiqhu na gaba, anna sadaqata laha asarun kabirun fi mahwi adh-dhunubi, sadaka tana da tasiri mai girma a wajen shafa zanubai. Annabi sallama a hadisi ya ce tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nara, sadaka tana shafa zanuban mutum kamar yadda ruwa yake kashe wuta. Yadda ka san idan an zuba ma wuta ruwa yake kashe ta, to haka sadaka take goge ma mutum zanubansa. So daga sadaka tana da tasiri sosai. Sannan fiqhu na gaba, anna taqarruba ila Allah ta'ala la yasihhu illa bi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, lalle neman kusanci da Allah baya inganta sai da abinda manzon sama ya zo da shi. Shi ka bi manzon Allah sama ne, sannan zaka samu kusanci da Allah. Ba za ka zo ka ce kai kana bauta ma Allah, kana son ka zama bawan Allah, ka samu aljannar Allah ba, amma kuma babu mutaba'a. A'a, dole sai ka bi abinda Annabi sama ya ce. Kun ga nan gashi ya zo ya ce ma manzon Allah sama zai sadaka da dukiyarsa duka. Annabi sama ya ce a'a, ka ɗibi wani abu daga ciki kai sadaka da shi, sauran kuma ka bar shi. Sannan na ƙarshe, anna imsaka ba'd ma yuhtaju ilayhi min al-mal aw la min ikhrajihi kullihi fi sadaqati, mutum ya ɗibi wani abu ya bada na dukiyarsa ya bar abin da kuma yake da bukata na rayuwarsa, to shi aka fi so fiye da ya bada sadaka duka. Mun gane ba a son kuma ka zo kai sadaka kuma ka dawo kuma kana kai ma neman sadaka. Tatakaffafu an-nas, kai sadaka shine Bahaushe yake cewa sadaka kuma tana kai kuka, ba a yadda da ita ba, ya bada duka kuma shi kuma ya dawo yana oh, kuma to yanzu ya za a yi. Akwai sahabban da suke da irin wannan kamar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, su sun fi karfin su zama suna da wani tunani kuma bayan sun bada dukiyar tasu, shi yasa sai ibada duka. Al-Imam Az-Zahabi a cikin Tarikh al-Islam ya kawo wannan tabukar da za a tafi lokacin da manzo sama ya ne musu sahabbai su bada gudunmuwa, sayyidina Abubakar duka ya bada nasa. Man sune ce mai kaban ma iyalanka, yace taraktu lahum Allah wa rasuluhu, na ban musu san Allah da ma'aikin Allah, za su ci gaba da rayuwa da gwagwadon abinda. Kuma sannan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu dan kole ne, kullun sai ya fita kasuwa, kullun sai ya fita kasuwa. A wata riwaya aka ce a dillali ne, kaga dillali mai karban kayan wasu ya saida, kenan kudin da ya kwashe ya bada wadannan kudi ne kudin da suke banki. Kun gane? Sannan Nana Aisha radiyallahu anha diyarsa ita ma tana da wannan dabi'a. A zamanin sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ya ninka mata albashinta da ake bata ko kuma allowances ko dauni da ake bata, domin sayyidina Umar shine ya kawo wannan sunna. Duk matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa waɗanda ba matansa ba, to suna da albashi a baitul mali. Sayyidina Umar ya kawo wannan sunna. tunana Aisha radiyallahu anha wata rana an kawo mata abin an kawo mata alantus dinta a dauninta ko je ta ce dama da lif wani akai mai kaza wani she da ta tattar komai duka ta bada ta babu komai shikenan suka zo za su bude baki she bai wata barariya bai wata barira wanda kun santa shikenan sai ta ce kin ga mama ba mu da abin da fa za mu bude baki da shi yanzu fa kin ga da aka kawo kudin nan dazu kin ban mana wani dan abin da za mu bude baki da shi ai kin ga da yanzu ce ke ma da kin tuna min da nayi Abdullah ibn Zubair danyata danyan nana Aisha ya taba cewa ya za ai kawai da an kawo kudi ai ta kwashewa ana rabawa wannan ba daidai bane nana Aisha radiyallahu anha tace kai ni ne za ka zo ka sa ma doka akan kyauta ni da na rayu da manzo Allah sallama tace wallahi la ukallibuka abadan har abada bazan sake maka magana ba tace ba za ta sake mishi magana ba ya za ai hana ta alheri sai da Abdullah ibn Zubair ya ta kama kafa da manyan mutane karshe har sai da Sa'id ibn Musayyib ya zo yayin nana Aisha dubara wata rana tunda aka zo za a yi sulhu ta fahimci da sayyidina Abdullah ibn Zubair sai ta tashi ma ta bar dakin na tafiyar ta sayyid ibn musayyib ba sayyid ibn Zubair ba sayyid ibn Musayyib wata rana ya zo yayin dubara ya sallama cewa ai ni ne Sa'idu wannan Sa'idu yace Sa'idu dan al-Musayyib tace wa mamma akai ce wa mai ahad ikhwani shi tare da ni akwai wani dan uwana ne shikenan sai ta musu izini tace su shigo to shine fa dabarar da yana shigowa ta ga Abdullahi ba yadda ta iya kuma sannan kuma tana girmama Sa'id ibn al-Musayyib al-Majiri ne amma tana girmama shi al-Majirin ta ne amma tana girmama shi saboda iliminsa da natsuwarsa yayi ta hada ta da Allah yayi ta hada ta da Allah tace nayi rantsuwa shi to shikenan ta ce ni shikenan shi so kai zaka kafa kai zaka kawo abin da za ka kafara da shi ni ba zan kawo abin da zan kafa yace ya dauke nauyi shi zai shikenan ta yafe ma Abdullah ibn Zubair to kun ga wannan dabi'a ta ce so da haka masu halin haka wanda zuciyarsu take da karfi irin ta wadancan babu laifi idan mutun yayi haka amma dai abin da aka fi so shine in za ka yi sadaka ibu wani abu ka bada har ka kwashi duka tunda ai kana da sauran rayuwa kuma baka san me zai faru nan gaba ba wannan shine abin da aka fi so mun gane ai to me alaƙar wannan hadisin da wannan babu ka abu malamai suka ce dama ba kance yayi a lokacin da yake cikin wannan tsananin ya dau ba kance cewa insha Allah in Allah ya gafarta masa to ga abin da zai yi to sai gashi kuma an gafarta masa so da haka shi yasa sai yazo wajen manzon sama domin ya fada masa kuma ya cika wannan ba kancen da yayi to sai manzon sama ya masa seti a cikin ba kancen nasa yace ba duka za ka yi sadakar da ita ba da shi ba a ka raba ka ɗibi wani abu ka bada wani abu kuma ka bashi wanda zaka ci gaba da rayuwa da kai da iyalanka domin kada a shiga kuma rayuwar niyasu to wannan shine ƙarshen babun nuzul hadisan da malai tattara a can dama kitabul imani wan nuzul yace to mun ji hadisan da suke bayani akan rantsuwa da hukunce-hukuncen rantsuwa da bambance-bambance da nau'ukan rantsuwa da kuma yadda ake yin kafararsu kafara rantsuwa da wacce ce ake mata kafara wacce ce ba a mata sannan kuma shi waɗannan hadisan su kuma da suka yi bayani akan ba kance da yadda ake yin sa Allah ya gane da mu babul qada'i mi mukamin shimfida akan babun saboda yana da fadi ko shimfida aka ce za a yi sai mu iya satuttuka ba mu gama ba al qada'u alaghi yana zuwa da ma'anoni da yawa in an ce al-qada'u daga qadani ya qadi qada'an qada aikin da ya gabata ya qadi wanda ake ciki ko wanda za a yi nan gaba qada'an al-qada'u asalin kalmar kenan to a harshen larabci idan balarabe ya ce qada ko ya ce al-qada'u ya zo da ma'anoni da yawa daga ciki malamai suka ce akwai al-amru umarni in aka ce qada ai amara kenan sun kafa misali da sun buga misali da wa qada rabbuka alla ta'budu iyya illa iyyahu suka ce wa qada rabbuka ai wa amara rabbuka ubangijinka ya bada umarni alla ta'budu illa iyya ka abauta ma kowa fi shi kun ga nan qada amara kenan sannan yana zuwa da ma'ana al-ilm al-qada'u al-ilm suka ce larabawa suna cewa qadaitu laka bikaza ay a'lamtuka kana cewa qadaitu laka bikaza ay a'lamtuka na sanar da kai abu kaza kun ga ilimi kenan sani kenan sannan daga ciki ma'ana ta uku yazo da ma'ana al-itmam cikawa kaman fadin Allah ta'ala da yake cewa fa idza qadaytum manasikakum idza qadaytum manasikakum ay fa idza atmamtum manasikakum in kun cika ayyukanku na aikin haji sannan ya zo da ma'ana al-fi'lu aiki kaman fadin abinda as-saharatu bayan sun tuba suka ce ma fir'aunu ne faqdi ma anta qad ay faf'al ma anta fa'il duk abinda kaga za ka yi kai ai haka suka ce masa ko faqdi ma anta qadin ay faf'al ma anta fa'il duk abinda zaka aikata ka aikata nan al-qada'u bi ma'ana al-fi'l sannan al-qada'u yazo da ma'ana al-irada nifi kaman yadda Allah ta'ala yake cewa a game da haƙƙin sa fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun ay fa idza arada amran in Allah yayi nufin wani abu qada nan ay arada sannan al-qada'u yazo da ma'anar me al-mautu mutuwa kamar ƴan wuta za su ce ma malik wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuka ay liyulitna rabbuka za su ce ya malik liyaqdi alaina rabbuka ubangijinka kawai ya kashe mu muhuta shi kuma me zai ba su amsa qala innakum makisun ce kuna nan a cikin wannan yanayin a ci gaba da gashi a ci gaba da shan gashi kalmar da zai ba su amsa kenan to alqada'u nan bi ma'ana al-maut sannan alqada'u yazo da ma'ana al-kitaba rubutawa kaman yadda Allah ta'ala ce wa kana amran maqdiyan ay wa kana amran maktuba ko al'amarin ya kasance abu rubutawa ne mala'ika ya fada mawa ya fada mana na Maryamu radiyallahu anha sannan kuma daga cikin kalma ma'anonin al-qada'u yazo da ma'ana al-fasl al-fasl ghadiwa wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin a cikin az-zumur wa qudiya bainahum ay wa fussila bainahum aka rabe tsakanin su sannan yazo da ma'anar al-khalq halitta kaman yadda Allah yake fadi a halittar sammai sai ce fa qadahunna sab'a samawati ay fa khalaqahunna Allah ya halicce su sammai guda bakwai sannan al-qada'u yazo da ma'ana al-hukmu hukunci wanda shine dama abin da yafi yaduwa to wannan a harshen larabci kenan kuma in mun kalli duk waɗannan ma'anonin suna da alaka da alƙalanci kusan mu kalle su da kyau in ka cire mutuwa har mutuwa ma ai ana alƙalancin mutuwa ai alƙali bai yanke mutum hukunci cewa a kashe shi da akwai haddan mutuwan ma akwai alaka kenan bil ilza amma malamai suka ce a shari'a idan an ce al-qada'u babban malamin alƙalanci ibnu farhun al-maliki wani malami ne da aka yi shi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiyya masanin alƙalanci littafinsa da ya rubuta akan alƙalanci littafi ne mai girma da ake ji da shi ba a mazhabin malikiyya ba har a wasu mazhabobi to a cikin wannan littafi nasa yake ruwaitowa daga wani malami shi ma malamin malikiyya da ake ce masa Ibn Rashid yace al-ikhbar an hukmin shar'iyyin ala sabilil ilza abinda ake ce ma al-qada'u shine bada labari game da hukuncin shari'a ala wajhin ilzam ana nuna tilas kaji kun gane yana da bambanci da me yana da bambanci da al-ifta'u kenan fatawa الإفتاء الإخبار عن حكم شرعي أما عن طريق الإعلام فتواصل وخكي إذن وني يزيشي ما كألا قالت ما لنهم كنشن كذا إذن كفأ آمسه كنشن تبادو لبني يبي إلا ما ينافو تاشي يجي وجن ونما لمن يشي yace ambayi tambaya a wajen wani malami ga fatawa da ya bashi bai dada ita ba malamin ne fatawa a bashi fatawa kinda ya sake jin bai dada ita ba amma idan alƙali ne fa ai wani daga nan gidan yare ne hukuncin da aka yanke masa gidan yare ne wani kuma hukuncin da aka yanke masa shine a je fili a yanke masa hukuncin bulala ko kila ma a raba shi da rayuwarsa ko to kage exami kenan shi yasa malamai suka ce bambanci tsakanin alqada'u da aliftaa shine aliftaa ala wajhi al'ilami ne fatawa sanarwa kace alqada'u ala wajhi al'ilami ne tilas ne tilas aka baka to wannan abinda al-imam ibn fahun ya kawo kenan daga ibn rashid sannan ya sake cewa al-Imam Ibn Talha al-Andalusi daya daga cikin manyan malaman Malikiya shi ma yace abinda ake cewa al-qada'u ad-dukhulu bayna al-khaliqi wal-khalqi li yu'addi fihim awamirahu wa ahkamahu biwasitati al-kitabi was-sunnati abinda ake cewa al-qalanci shine shiga tsakanin Allah da halittinsa ka shiga tsakanin su ta hanyar me ka isar da umarce-umarcen Allah da hukunce-hukuncen ta gare su bi wasitatil kitabi was sunna ta hanyar alqur'ani da sunna yace shine alqalanci to shine wannan malamai sun kawo maganganu da yawa wasu sun kawo su tarifofi abinda ake ce ma alqalanci sun ce alqalanci yana da rukunai daga cikin rukunan akwai alqazi akwai al-muqdha lahu akwai al-muqdha alayhi akwai al-muqdha fihi akwai al-muqdha bihi sannan akwai kayfiyatul qada'i akwai al-qadhi akwai al-qalam yana da sufufi wa yake zama al-qali a musulunci za mu ji su nan gaba insha Allah wasu malamai sun kawo al-aqalli yana da sufufi guda 10 kafin a nada mutum al-qali shi ya cika sufufi guda 10 sannan akwai wasu kuma ladubba nashi sannan abu na biyu akwai al-muqdha lahu waye za a yi mahukuncin waye idan ya zo za a zo ya kawo ƙara kila ko a kawo shi ƙara daga ƙarshe kila kuma shi zai ci nasara shi ne al-muqdha lahu akwai al-muqdha alayhi shi kuma shi ne wanda za a yanke hukuncin da ba zai masa daɗi ba al-muqdha lahu shi ne wanda za a masa hukuncin ya zama masa mai daɗi shi ne al-muqdha lahu al-muqdha alayhi shi kuma wanda za a yanke masa hukuncin ya zama masa ba daɗi to dole sai an samu wannan sannan akwai al-muqdha bihi abinda ake yin hukuncin da shi abinda ake yin hukunci da shi al-imam al-mawardi rahmatullahi alayhi yace abu hudu ne ko dai qur'ani ko sunna ko ijma'i ko qiyas fa amma al-imam al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa shi kuma da yayi bayani akan alqalanci ko bayani akan hukuncin musulunci a turuqul hukmiyya fi siyasati shar'iyya shi ya kawo sun wuce haka sannan akwai al-muqdha fihi al-muqdha fihi me aka kawo ƙara wani na iya kawo ƙara akan matarsa mace tana iya kawo ƙara akan mijinta ana iya kawo ƙara kan gona ana iya kawo ƙara kan rikicin gida kan rikicin fili kan rikicin gado to duk shine ake ce masa al-muqdha fihi kenan sannan shi kayfiyatul qada'i da ya za a yi hukunci wani zubin hukuncin zai zama an yi shi ne ta hanyar tsaida shaidu wani zubin ta hanyar sulhu ma kawai duk hukunci sannan wani zubin hukuncin alƙalin kila ba ma shari'a aka kawo ba wani ne zai ma hukunci a gari kila ba kawo shi aka yi ba alƙali ya ba da shaida cewa na majruhi ne ba mutumin kirki ba ne fa'idar wannan kila a wajen karban ganin mata to da sauran makamantan irin waɗannan suna nan da yawa saboda ka wannan shine ishin fida ita ce ishin fidar da zamu yi a game da alƙalancin mun shiga cikin hadisan zamu ji wasu daga cikin gunce-gunce hatta shi kanki su kansu sharɗan alƙali da sufofinsa Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah kara mana fikihu a cikin addini Allah subhanahu wataala ya shiryatar da mu ya ba mu lafiya ya sa mu lafiya kuma ta amfane mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh